من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا فاعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بعد الله تعالى من يبوغ ريشي muna yaba masa, muna gode masa akan tara mu da wannan masallaci, masallacin galadan shi a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Lahadi 23 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 a lissafin hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 23 ga watan uku a shekara ta 2025 a lissafin miladiya. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani, ku kasance masu tsayuwa bilƙisti da adalci, shuhada a lillahi, kuna masu shaida da ikhlasi domin Allah. Ku yi wannan shaida da za ku bayar, walau ala anfusikum, ko da za ku bai wa kanku rashin gaskiya, shi ne ma'anar shaida ala. Yance shahida lahu, ya bashi gaskiya, ya yi shaida ya bashi gaskiya. Shahida alaihi kuma, ya yi shaida ya bashi rashin gaskiya. Yau, don haka walau ala anfusikum, ko da za ku ba wa kanku rashin gaskiya, awil walidaini, ko iyayenku, uwa da uba, duk da girman haƙƙin uwa da girman haƙƙin uba, ka je kotu ka ba da shaida. In an nema cewa lalle kai ka tabbata mahaifiyarka ita ce laifi, ka tabbata mahaifinka shi ne ba shi da gaskiya, wannan shi ne kai adalci, umarni ne daga Allah. Wal aqrabina, haka nan sauran dangi, ‘ya’ya suna shiga cikin nan, ko a'mam da akhwal duk suna shiga ciki. Ma'ana dangin uba da dangin uwa duk sun shiga, duk wanda kake da alaka ta jini da shi to ya shiga ciki, ka ba da shaida a kansa cewa shi ne bai daidai ba. In kuma kai ne, ka yi ikirari. Yawwa, wannan ana kiransa ikirari. Abubuwan guda uku ne. Idan ka ba da ko kai da kace wannan abu haƙƙi ne naka, kai ne magana, to abin da ake nema a gunka shi ne albayyina, wannan sunansa da'awa. Da'awa an gane ba da'watun na wa'azi da kira ba, da'awa iddi'ai claim. Yawwa, na biyu, idan ka shaida wa kanka cewa wannan haƙƙin ba naka ba ne, ma'ana kai ne ba ka da gaskiya, wannan sunansa iqrari, iqrari. Akwai kuma idan ka ce wane ne da gaskiya ba wane bane da gaskiya, to wannan kai ba kai ne a ciki ba, to wannan shine shaida. An fahimci abin? Ai kun gane? Awa uku. In ka ce naka ne, to da awa sunanta. Kana me ake nema a gunka? Bayyana. Yawwa. In ka ce ba naka bane, haƙƙin kai ne ba ka da gaskiya, wannan sunansa ne iqrari. In kuma ka ce wane ne tsakaninsa da wane suke rigima, ni na shaida, wane ne da gaskiya ba wane bane, to ne shi ake kira min shaida. Yawwa. To don haka in an neme ka ka ba da shaida, sawa'un iqrari za ka yi a kan kanka ko kuma a kan wani, ko wannan nan ko uwa ce ko uba, wannan ne ko ɗanka ne da ka haifa, ko jikanka, ko kakanka, ko babbanka, an gane? Yawwa. Ko kawunka, ko duk wanda yake da alaƙa da kai ta jini, to lalle ka ba da shaidan nan domin Allah, shine shuhada, kana mai ba da shaida lillahi. Kuma umarnin farko dama al-qiyamu bil qist, shine tsayuwa da adalci. Al-qist shine adalci. Yawwa. Yana zuwa da ma'ana cewa al-muqsituna sune masu adalci. Yawwa. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Allah maɗaukaki zai sanya masu adalci akan manabira min nur, ko kan mimbari na haske ranar kiyama. Idan aka ce al-qasitu, ismu fa'il na al-qasitu ba na al-muqsitu ba, al-muqsitu shine mai adalci, al-qasitu kuma mai laifi. Wa ammal qasituna fa kanu li jahannama haqaba, wannan al-qasitu mai yin laifi, mai zunubi, mai kuskure, ma'ana mai kaucewa daidai. Yawwa. Amma aqsata, daga nan ne wannan fi'ilin yake, aqsata yuqsitu fa huwa muqsitu. Yawwa. Aqsata yaqsitu ba yuqsitu ba, yaqsitu sai a ce mai qasitu ba muqsitu ba, qasitu shine kuma ɗayan mai laifi ke. Ana fahimta? Yawwa. To wannan al-qistin da ake nufi na adalci, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, suka yadda Allah shine abin bautarsu, sun sallama haka, sun yadda shine mahaliccinsu, shine abin bautarsu, sun yadda da labaran da ya bayar a kan kansa, sun yadda da annabin da ya aiko da Al-Qur'ani, to ya ku masu wannan siffofi, umarni daga Allah, kunu ku kasance. Alal dawami kenan, da siffa ta dawwama a kullum, ku zama siffar ku ita ce qawwamina, masu yawan tsayuwa. An zo da shi da sigar mubalaga don ta nuna babu lokacin da za ku fita daga wannan siffa, inda kuna masu imani. Ku zama masu tsayuwa bil qisti, shuhada'a lillahi, wannan shuhada'a hali ne, ma'ana wajen qiyamin naku da za ku tsayu da gaskiya, to ku yi haka halata kaunikum shuhada'a lillahi, kuna masu shaida domin Allah, ai bi kulli ikhlasi. Kada ku yi dan an saye ku, kada ku yi dan an ba ku wani abu na duniya, kada kuma ku yi dan wani abu na kusanci, sai Allah maɗauki ya kawo zancen kusanci. Yace walau ala anfusikum, ko da akan kawunanku, babu abin da ko wani tsari da yake tarbiyyantar da mabiyansa akan gaskiya irin addinin musulunci, inda kowa zai wa zai irin wannan hali da ake faɗa, daga an tambaye ka waye wannan laifin, in ka ce tsakani da Allah ni ne mai wannan laifi, ina kuma neman afuwa, ba alƙalai suka tambayi mutum wannan ba, lokaci a tambaye shi. Shi yasa ake neman past record na mutum, ko ya taɓa yin wani abu a baya, sai a bincika. kuma yanzu zamanin yanzu na basma abin nan fingerprint ko yawa in aka dauka za a gane kai ne ka taba kaza ka duk inda abin ka yake zai fito ta computer sai kai ne sunan ka wani kaza da kaza sai a tambaye ka ka taba yin wannan ba ban taba yi to wannan fa yanzu kai waye kai ko ba kai ba sai kai kana neman kuma afuwa kuma alƙalai sukan bada afuwa saboda irin wannan tarbiyyar musulunci ce za ta sa wannan zaka karka zama ka saba da boye laifi kullun kana boye wa mutane laifin kai wannan daidai ne ka boye ka nemi gafara a gun Allah tunda Allah madauki baya san masu bayyana laifin abin nufi ko tambayar ka akai musamman in za a cuci wani a dora masa laifin to kai ta maza ka faɗi gaskiya cewa kai ne mai wannan laifin kana neman afuwa wannan ƙarfin zuciyar yakan taimaka yanzu ku duba duk wanda suka yi itirafi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani laifi ba a kama su ba haka kawai suka musu ya rasulullah nayi kaza kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba da umarni inda dama shi wanda ya kawo kansa yace in kuma laifinsa na haddi ne to ba a yafewa ba zancen cewa tunda haddi na Allah ne an gane yawwa amma waɗanda suka tuba kafin a kama su da laifi kuma ba ikrari suka zo suka yi ba misali a kaga Allah ya bada umarni irin masu hiraba masu kashe mutane masu kaza in suka tuba Allah mai gafara ne an fahimci abu to waɗannan abubuwan dai halaye ne na ƙwarai da musulunci ke karantar da mutum ya yi ƙoƙari ya zama mai gaskiya gaskiyar nan ba za ta cuce ka ba sai dai ta amfane ka to ko a kanka ne ka ba da shaida a kan kanka ka yi ikirari ke walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin in yakun ghaniyan shi wanda za ka yi shaida a kansa ka nuna ba shi da gaskiya in mawadaci ne aw faqiran ko kuma mabukaci ne to ka sani wallahu aula bihima Allah shi yafi kusa da su haka ake nufi a nan yawwa ba wallahu aula minhuma yace ba cewa wallahu aula bihima me bambanci in aka ce Allah shi yafi cancanta da su ma'ana Allah shi ya fi cancantar ka ji tsoronsa ka yi adalci an gane? Yawwa amma cewa ya yi wallahu aula bihima kar ka damu mai kuɗi kana tsoronka ba shi rashin gaskiya saboda kuɗinsa faƙiri kana so ka ba shi gaskiya saboda rauninsa to ka sani cewa Allah shi ya fi kusa da su shi ne mahaliccinsu shi ke tawallin lamarinsu ba kai ba ne ma'ana Allah ya fi ka kusa da su wajen ko ka yi ka taimaka musu to Allah ya fi ka wato kusancin da zai taimaka musu ba ka buƙatar taimakonka ko ba ku gane zancen ba yawwa maganar da ake ashe kenan ba ta zancen Allah ya fi cancantar ka tsorata ba mai wadata ba ɗan uwanka ba haka ake nufi abin nufi wannan ɗin tana nan amma zancen da ake shi ne kada ka karkata ka yi domin wani ɗan uwanka ko kanka ko wani babanka ko wani ɗan uwa dai ko mawadaci ko kuma fakiri ya zama ka karkace daga gaskiya don ko ka amfani wani ko ka cuci wani domin kowa kai wa wani abu to fallahu aula bihi minka kai an ba shi ne zancen da ake Allah ya fi kusa da shi ba Allah mai iya ga mana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu'minai cancantar haƙƙi hatta a kansu ka fahimci wannan zancen yadda kake ganin kana tausayin kanka kana son kanka kana amfanar kanka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka haƙƙi akan kanka ba kana kwato haƙƙin kanka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka haƙƙi akan kanka an fahimci wannan kun ga yana nuna ne
girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan mu'mini. To nan abinda Allah ke faɗa shine waɗannan da za ka yi shaida ko lahum ko alaihim, to ka sani Allah ya fi kusa da su, tausayinka ba zai amfane su ba, son ka cuce su ba zai cutar da su ba, saboda suna Allah ne. In sun yi laifin to Allah zai musu, in ba su yi ba Allah zai fidda su. Don haka kai kar ka yi rashin adalci a hukuncin da aka kira ka, ko ka yi hukunci ko ka yi shaida. An fahimci yadda gun yake? Sai ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, kar ku bi son zuciya, kar ku bi son zuciya. In kuna so ku yi adalci, kun gane wannan ɗaya ce cikin fassarar, kar ku bi son zuciya don gudun kar ku yi adalci. Shi ma wannan yana ciki, zan karanto mana abinda malami al-Imam at-Tabari ya ambata daga cikin ma'anonin da ya faɗa, ya ce wa ta'wilu qawlihi, fassarar wannan magana faɗin Allah ta'ala da ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ay anil haqqi, ma'ana karku bi son zuciya dan karku karkace. Ta'dilu ma'ana karku karkace anil haqqi. Sababin buƙatar sai an warware wannan zance shine shi lafazin adala yana zuwa da ma'anar yin adalci, yana kuma da zuwa da ma'anar daidaita abubuwa, yana zuwa kuma da ma'anar shine da yawancin adalci ko yana kuma zuwa da ma'anar karkacewa. An gane adala ani shay'i, ya karkace sai a kawo an, irin yadda ake kawo raziba fihi, yana kwaɗayin samunsa, raziba anhu baya sansa. An fahimci wannan ko? To haka in an ce adala anhu, ya karkace daga barinsa, kamar da ake fassarawa. Kun gane wannan? To ana fassara shi da wannan, in ji al-Imam at-Tabari, ai kar ku bi son zuciya an ta'dilu anil haqqi, dan kar ku karkace daga gaskiya. An fahimci abun? Yawwa. Fatajuru, sai ya zama kun yi zalunci bi tarki iqamati shahadati bil haqqi, wannan daga at-Tabari ne. Yawwa, sai ku yi zalunci ta hanyar barin tsaida shaida da gaskiya. Sai ya ce kuma walau wujjiha ila anna ma'anahu, da za a bashi ma'anar fassarar cewa abin nufi fala tattabi'u ahwa'a anfusikum haraban min an ta'dilu anil haqqi, ya zama ma'anarsa kar ku bi son zuciyar kawunanku don gudun, shine haraban, don gudun min an ta'dilu anil haqqi, cewa za ku karkace daga gaskiya. Fi iqamati shahadati bil qist, in kun yi tsaida shaida da adalci, kuna ganin in kuka tsaida shaida da adalci kamar kun karkace daga gaskiya ne, to kar ku bi son zuciya ku yi haka. Yace lakana wajhan, wannan ma fassara ce. Sannan yace wa qad qila, an kuma ce ma'ana zalika, abinda ake nufi fala tattabi'ul hawa lita'dilu, kar ku bi son zuciya don ku yi adalci. Sai ya ce kama yuqalu, kamar yadda ake cewa fala la tattabi' hawaka liturdi rabbaka, kar ka bi son zuciyarka don ka yardar da ubangijinka, ma'ana in kana son ubangijinka ya yarda da kai, to mene kar ka bi son zuciya. Kun gane? Sai ya zama me ake nufi kenan anan, in kana son kai adalci to kar ka bi son zuciya. Kun gane wannan? Ita ce ma'anar wannan, ma'ana ko ka ɗauki wannan fassarar, ma'ana in kana son kai adalci to kada ka bi son zuciyarka, ko kuma ana umartar ka, an hana ka bin son zuciya ne dan kar ka karkace daga gaskiya. Kun gane fassarar wannan guda biyu? To kowanne yana ɗauka. Az-Zajjaj a cikin ma'anin Qur'an shi ba yake cewa ai la tattabi'ul hawa fa ta'dilu, yau ma'ana fa ta'dilu ay tanharifu anil haqqi, eh kar ku bi son zuciya ta yadda in kun bi son zuciya to za ku karkace daga gaskiya. Kun in dai ka gane siyaki, siyakin ya isa karantar da mu abinda ake nufi kar ka bi son zuciya ka bar yin adalci domin kuwa farkon ayar dama me yake karantar da mu ai adalci an gane yawa kowace ma'ana ka dauka tana komowa da cewa ana umartar ka in an kira ka shaida shaidan nan ko akan kanka ne sunansa ikrari ko ko kuma akan wani dan uwanka ne ko uwa ko uba ko wa ko kani ko wani dangi ko da da sauransu in aka ce ga wani an kira ka ka ba da shaida akan sa ne da kun gane a larabcin kamar yadda ambata dazu shaida in an ce lahu shine ka bashi gaskiya ko in an ce alaihi shine ka bashi rashin gaskiya to an kira ka ka ba da shaidar rashin gaskiya ga dan uwanka ko uwa ce ko uba to ka ba da rashin gaskiyar nan gare su wannan ko ka cika mai adalci to dan Allah inda ana wannan ba a yi haita mu zauna lafiya ba ko bai isa ba ya isa ya isa amma yanzu kokari muke yi mu fidda namu duk inda ya shiga duk abin da ya aikata za a je a biya kuɗi yaya za a yi ka bar ɗanka ma ya kwana kaza da kaza a hannun hukuma yaya za a yi kaza ai baka kyauta ba duk inda za a je a fito da shi haka uwar za ta sa uban sai je ba da kuɗi a fito da shi kuma waɗanda ya wa laifin suna gani ya fito sai ƙara sanya rashin aminci da dokoki da masu ɗaukar doka ko ba haka ba ne yanzu kana ganin wanda ya yi maka misali wani ya kashe mahaifin Allah ya kiyaye kana zaune kuma sai gan shi yana yawo saboda ɗan gata ne an je an fito da shi za ka sanya aminci ga dokoki da ake ko ba za ka san ba zancen aminci za ka adalci shi ne mutum ya tsaya a kan gaskiya ya zama a gefen Ubangiji shi ne aula a gare shi da a ce ya zama gefen ɗan uwansa na jini ko makamancin wani ina ba ku labari ba sau ɗaya ba lokacin da ake harkar terrorism ɗin nan a Saudi Arabia ana sa ba mamamai wannan fata lokacin da ƴan al-Qaida suka dame su a ƙasar me suka yi za ka samu uba zai kira 'yan sanda da 'yan security su zo ɗansa yana cikin masu wannan aƙida ta da shi ake planning za a je a sa bomb wuri kan sai waya a zo a kama ɗansa ba dole su zauna lafiya ba to amma kai za ka ɓoye mai laifi saboda ɗan uwanka ne ya cuci ƙasarka ya cuci al'ummarka ka yadda ya yaɗa fasadi yau a kashe wannan gobe a kashe wannan jibi a kashe wannan kada baka damu ba saboda naka ne a rufa masa asiri a wurin Allah kuma ba zancen rufa masa asiri wa aji tsoron Allah ayi abu dai da adalci al-Imam Sha'bi cikin tabi'ai arwato daga gare shi yana cewa akhadha Allahu 'azza wa jalla 'ala al-hukami thalathata ashiya Allah ta'ala ya karbi ma'ana ya dora ya karbi alƙawari ya dora abubuwa guda uku akan masu hukunci ko shugabanni ko kuma alƙalanci domin alƙali ai wakilin shugaba ne da ba ko yawwa da kan aka ce al-hukam ana nufin duk masu hukunci sawa'un babin alƙalanci ko babin shugabanci na siyasa da duk mataki dai na al'umma to duk masu hukunci in ka ɗauka ma ka ce duk wanda zai hukunci ko da hukuncin sulhu ne aka gayyace shi yayi a matsayinsa na malamin addini a zo a kawo matsala gabansa duk ya zama mai hakanan mutumin da za a ɗauke shi sulhu tsakanin ma'aurata ko a kawo masa kesin da duk waɗannan Allah maɗauki a cikin alkur'ani ya kira su alhakam ko wanne hakim ne ko hakam yauwa to abubuwan uku su ne na farko Allah ya tabi'ul hawa ja Sha'bi Amir ibn Sharahid Sha'bi yace kasu busan zuciya kafsuji son zuciya wanda kun ga annabin Allah ma an gaya masa la tattabi al hawa ko fa yidillaka an sabili yawa kar ka bi son zuciya ya batar da kai daga hanyar Allah ta wannan kuru-kuru yake kuma gashi a wannan aya cewa fa la tattabi al hawa an ta'dilu sannan Allah madauki ya dora wannan hukunci akan masu shugabanci Allah yakhshaw an-nasa wa yakhshaw kar su ji tsoron mutane amma su ji tsoron Allah wannan shi ma umarni ne ga masu hukunci kar ka ji tsoron mutane idan kai gaskiya me mutane za su yi ma ba dukkan su za su yi ijimai akan kinka ba ko ba haka bane amma in kai rashin gaskiya fa duk za su kika a matsayinka na shugaba ana sa ran jagoranci na adalci a gunka in ka tsaya akan gaskiya to duk al'umma za su so ka sai wannan da ya laifin ko ba haka bane ashe in kai gaskiya ka rage wa kanka yan adawa kila ka ce dabarar ka za ka bi ba wannan maganar ba amma duk mutumin da yake in mutane su ƙi shi to in ya tsaya da adalci Allah ne zai sa mutanen su ƙi shi kun yarda da wannan sannan wa Allah yashtaru bi ayati llahi thamanan qalila ko shi ma wannan yana nan duk Allah madauki ya faɗa wajen hukunci kamar da ya gaya wa banu Isra'ila kar ku karɓi wani ɗan kuɗi takaitacce ɗan kaɗan ku sai da ayoyin Allah ku bar cin hukunci a suratul ma'ida duk Allah ya faɗa la takshaw an-nasa wakshawni wa man lam yahkum bima anzala ko in suratul ma'ida dan haka waɗannan abubuwa duk a cikin alqur'ani suke kar a bi son zuciya sannan me kar a ji tsoron mutane sannan kar a karɓi kuɗi akan yin abin da ba daidai duk wani mai hukunci da ya iya tsayawa da waɗannan abubuwa uku insha Allahu ta'ala Allah zai kare shi kuma zai bashi wato tabbaci in tsawon kwana akan shugabanci yake so in me yake so sai ga duk Allah ya kare shi amma in ya canza bai yarda da hakan ba yana da wasu yan dabaru da zai ko kuma yana son ya burge mutane cikin sai ga Allah ya bar shi da mutane Allah kyauta mai sauri dan mu samu karanta abin da malam ya rubuta na fi kwaɗayin mu fahimci nasa ko sai ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu sai ce wa in talwu in kuka karkace shine talwu allay daga allay layyam bi alsinatikum wa ta'lam fi din allay shine karkata inhirafi karkacewa juyar da shaida da baki ka faɗi abinda ba haka yake ba an gane au tu'ridu ko kuka juya baya kuka bar yin shaidar ma in kuna ganin cewa in kuka yi wanda ba shi kuke so ba shi zai ci nasara sai ku ki ba da shaidar shine an tu'ridu an gane yawa wa in talwu in kuka karkace kuka canza shaidar kuka ba da ba yadda take ba au tu'ridu ko kuka ki bayarwa domin ku biya wata bukata fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah masani ne mai zulfin sani dangane da abin da kuke aikatawa wannan shine fassara ta baki da baki dangane da wannan aya kuma ina jin dai an fahimci dai aya take karantarwa to gundarin ta maganar adalci kamar wanda za ta zo a suratul ma'ida kamar wanda za ta zo a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina شهداء لله بالقسط سورة المائدة أنهم كما كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ديك كما إنك كلا ننشان أيني إما كبو وانشان قولي بالدام يبعيان وأنن أبوا دفرق إن شاء الله تعالى من الوقت الله تعالى إبامو إيكو ين آدل في كو أتكين جدا جمو كو أتكين وأن لمكي شوق بانتا mana yake cewa ya amuru ta'ala عباده المؤمنين الله تعالى ينا أمرتر باين سمومني أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله سوزما ما سيوان أيواد آدلش شهداء سنا ما سباد شيدا لله دومين الله بالقسط كما دا آدلش دا آدلش والقوام صيغة مبالغة قوام صيغة مبالغة شنو يعني قوام القوام 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 شنو متومن ده كيس أنا من أيوة أي كونوا في كل أحوالكم وقاعد بدنا أجن في كم أكون أنا هنا في كذا قائمين بالقسط هنا ما سو أيوة عدلتي الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده كوي عدلتي حقوق الله كوي عدلتي حقوق باين الله فالقسط في حقوق الله abinda ake nufi da yin adalci a haƙƙi Allah yusta'ana bi ni'amihi ala ma'asiyati kada a nemi taimakon ma'ana kada ai amfani da ni'imar Allah wajen saban Allah la ilaha illallah in kai amfani da ni'imar Allah wajen saban Allah ba kai ne ba ba kai adalci ba a wani babi wannan take a kowane babu ka duba ni'imomin da Allah ya maka da ta me da ta me na san galibi ni'imar kuɗi kuke fara kallowa ko ba haka bane ba ita ake nufi ba ni'imar kuɗi da matsayin duniya ba ni'imar ido to karka kalli haram ni'imar ji karka ji haram ni'imar hannu karka yi sata ni'imar kafa karka taka ka je inda bai halatta ba an gane wannan ni'imar abubuwan da Allah ya baka a jiki ga sunan da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la in kuka lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba to duk wannan ni'imar ka dauko su ka duba ka gani kar ka saba wa Allah shin su a cikin ma'anar sa ka rayu har ka mutu baka saba wa Allah domin duk abin da zakai da ni'imar Allah zakai da kuɗinka ka saya data a waya ka kalli haram kai amfani da ni'imar Allah kai abin da ba daidai ba haka ne yau da kuɗinka ka sai talabijin ka kalli abin da ba daidai ba da kuɗinka ka sai wani abu dai ko menene kai abin da Allah ya haramta kun gane duk abin da ni'ima ce ta Allah za ka yi amfani da ita kuma ka saba wa Allah to baka zama mai adalci ba ka fita daga cikin alƙawamin da isbi Allah ya cinta bal tusrafu fi ta'atihi din ni'imar da Allah ya maka to ka gudanar da ita a da'ar Allah wal qist fi huquqi al adamiyyin adalci kuma dangane da haƙƙin dan adam shine an tu'addi jami' al huquq allati alayka shine ka bada dukkan haƙoƙin da suke kanka kama tatlubu huquqaka irin yadda kai kake neman a baka haƙƙinka to ka bada haƙƙin mutane da suke kanka ƙarshen adalci ke kuma wannan duk yana fassara mana abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu kai wa mutane abin da kake so su yi maka ko kai gaskiya saboda kana san ai ma gaskiya kar ka yi yaudara saboda baka san ai ma yaudara domin duk ko kamar da kullum muke faɗi mutum ko macuci ne shi ai ba ya so a cuce shi ko kun taɓa ganin macucin da zai so ina mace ta ku boga ni ku cuce ni ai babu ya zama mara hankali yawwa duk inda ka ga mutum baya san a cuce shi to tunda duk dan adam baya san a cuce shi ya kai bawan Allah in kana cikin ya ayyuhallazina amanu to karka cuce shi me yasa daga cikin babban abu da dan adam zai yi in ba za ka iya taimakon kowa ba a duniya saboda Allah bai baka la dukiya la ƙarfi la influence duk Allah bai baka ba to babban taimakon da za ka yi al'umma shine kar ka cuce su kar ka zama barawo a gari ko kar ka zama mashayi kar ka zama macuci ta kowace irin hanya domin wannan cutar da za ka yi bayan baka taimaka ba to kuma ka jawo kanka musiba gara a ce ba ka da komai baka taimaka ba da a ce ba ka da komai din baka taimaka ba din kuma ka cutar ko Allah ya kare sai ce bal tusrafu fi taati wal kasu fi huquqi al adamin an ahana min wannan ko yawa sai ce fa tuaddi an nafaqati al wajiba daga cikin adalci jama'a ina karantar da mu qur'ani da siyakin fassara nan tasa tana da muhimmanci saboda a cikin zancen da muke yi ba an yi zancen iyali ba kula da iyali to fa tu'addi an nafaqat ka ba da shi da iyali da taimakon iyali da gudu da abin da za a gudanar da gida naka na wajibi ka ba da su kar ka yi rashin adalci tsakanin matanka kuma sannan kar ka yi kauro wajen ci da iyalinka duk abin da Allah ya hore maka to ka kashe shi domin iyalinka ba inda za ka je da duk wani abu da ka samu a duniya ko wata dabara da mutane suke su tara kuɗi wasu bar ƴaƴansu ba talauci kun taba ganin wanda ya bar ƴaƴansu ba talauci kuma suka ci gaba da ba talauci daga ran da ya tafi maganar sa shi ta kare shi zai je fuskanci ubangiji yanzu kuma akan ƴaƴa da mata da baka san wa zai riga wani ba sai ka je kai ta sata ka ɗauko haƙƙin da ba naka ba saboda kana so ka bar musu wani abu su kuma almubazzarantar da shi za su yi kana tafiya ko ba haka ba ne kada kamata kuwa wanda zai saba wa Allah akan dukiya ma har ka tsaya kana tara masa babban abin da za ka yi wa ɗa kamar da kullum muke faɗi a darussa wallahi shi ne ka taimake shi akan karatu ka biya masa kuɗin makaranta ka ba shi tarbiyya ka koya masa neman na kai ya tsaya da kansa ɗan da ka faɗi ka mutu zai iya tafiya a matsayinsa ɗan adam zai tsare mutuncinsa amma in ya saba bai iya komai ba sai ka kawo masa har girmansa har komai to baka taimaka masa to kuma yaushe za ka je ka shiga haƙƙin sata da sauransu duk saboda ka sa shi farin ciki kila ma wani bai appreciating abin da kai masa ba ko ba haka ba Allah ya kyauta don haka wadduyun da sauke bashi in ana bin ka bashi to kai kokari ka biya duk wannan yana cikin alqiyamu bi mene bil qist kuma sai ayoyi suna buƙatar fassara sosai a fito da su fili yau adalci shine yadda mai dukiyar nan ya dauka ya baka a lokacin buƙatar ka kai kuma ka tuno yanzu shi ma yana cikin buƙata ka dauka ka mayar masa kai adalci ko ba ka bane yau amma yana cikin buƙata yanzu kai kuma ka samu wadata sai ka ce a ba yanzu ba sai mutuwa ta zo kuma waliyai su kasa biya Allah kyauta wato amilin nan kuma ka yi mu'amala da mutane bima tuhibbu an yu'amiluka bihi da abinda kai kake so su yi maka mu'amala da shi min al-akhlaqi ta bangaren ta'adu da ɗabi'u wal mukafa'ati da sakamako wannan yayi maka aikin kirki kai ma kai masa aikin kirki shine mukafa'a nan an gane yawa ya kyauta ma ka kyauta masa wannan abun alheri yawa ba biki bane yawa mutum yana daga cikin masu kyautatawa kai ma ka kyautata masa ai zai ji dadi yawa to waɗannan irin ɗabi'un yanzu idan wani yana kyautata ma kai kuma ka samu damar kyautatawa musamman in yana cikin bukata sai baka kyautata masa ba sai ka je ka kyautata ma wanda ma baya bukata ai kaga ba kai fiqhu ba baka fahimta ba amma ka duba wanda yake bukata kuma la'alla shi ma ya taba taimaka ma sai ka taimaka masa ba kuma za ka yi ne dan yayi ma ba a'a kai dan Allah amma kuma shi tuna cewa ya taba maka ba zai hana maka ikhlasi ba an fahimci abun sai ce wa min a'zami anwa'il qist daga cikin mafi girman nau'o'in adalci shine al-qist fil maqalati wal qa'ilin shine yin adalci a maganganu da kuma masu magana yin adalci a maganganu da kuma masu magana me ake nufi da wannan duk maganar da zaka kai adalci kada wani abu da yake tsakaninka da wani ko wata hassada ko wata gaba ko wani rashin shiri kamar da kake kiransa ta sa ka ƙi masa adalci, an ambace shi da alheri sai ka muzan shi, sai dan Allah ba wani yana da alheri, ka faɗi alherin. Za a faɗi wani abu da zai taimaka masa, ka ƙi faɗa. To haka nan duk mai faɗin magana an kira ka ba da shaida a kansa, ka ba da shaida ta gaske. Haka nan in maganar ba mai kyau ba ce za ka ba da shaida a kansa. Yaya wane yake zama da iyalinsa ya zo neman aure? Ya za ka ce, in ka dubi cewa ɗan uwanka ne sai ka faɗi cewa mutumin kirki ne, bayan yana da wasu matan, an ga irin zaman da yake ba shi da adalci, ba shi da kirki, yana duka, sai ka yi shuru gago da danginka ne, ka yi adalci? Ba ka yi adalci ba. Za ka adalci nan ya shiga kowane abu ya ƴan uwa musulmi. Ke sa sai ka ji in ana magana akan yin adalci sai ka ji shuru ba kabbara. Ko ba haka ba ne? Saboda laifuffukanmu muke faɗa, har da ni mai magana. Yawwa, gaba ɗayanmu mu ji tsoron Allah, mu yi adalci, duk wanda za ka faɗi magana a kansa. Ka tuna tsayuwar da za ka yi gaban Ubangiji, wannan abin za ka iya maimaita shi? Me yasa za ka ci mutuncin wani? Me yasa za ka zagi wani? Me yasa za ka faɗi shaida ta zuru a kan wani? Duk ba ka bukata. Fala yahkumu li ahadil qawlaini, kada ka yi hukunci ga ɗayan maganganu guda biyu. Zance ne aka kawo maka ko ra'ayi, wane ya faɗi kaza, wane ya faɗi kaza. To kar ka yi hukunci ga ɗaya daga cikin waɗannan maganganu ko ra'ayoyi, aw ahadil mutanazi aini, ko mutum biyu masu ja da juna, suna jayayya da juna ko suna rikici, kar ka yi hukunci lahu, ma'ana ka ba shi gaskiya, shi ne hukunci lahu. A kun ga abin da ya faɗa kenan ko? Fala yahkum li ahadin ai ka ba shi gaskiya. Kar ka baiwa wani ra'ayi gaskiya, lintisabihi aw mailihi li ahadihima, saboda karkatarka ko dangantakar da kake da shi tsakaninka da wani. Kun gane wannan zancen ko bamu gane? Haramun ne a ce a kanka in an faɗi wata gaskiya dangane da wani ɗan uwanka, ko wata ƙungiyarka da kai ma kana cikin wannan ƙungiyar, sai a faɗi laifinta, kuma kai ka san hakan ne, sai ka kare laifin saboda alaƙar da kake da shi wannan ɗan uwan naka ko kuma ƙungiyar taka. Kun gane wannan abu? Yawwa, in kai haka ka yi haramu, duk abin da yake gaskiya ne, to ka bi gaskiya. Amma kuma gaskiya wadda take ita ce gaskiyar. Yawwa, ba shubuha ba. Ashe kana buƙatar ka yi bincike in wani ra'ayi ne, ka tabbatar da shi ne gaskiya a kan mizanin sanin gaskiya. Menene mizanin sanin gaskiya? Alkitab wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An gane? Yawwa, ka yi wannan, to shi ne za ka zama mai adalci. Kar ka karkata zuwa ga wani wanda suke da husuma saboda intisabihi, alaƙar da kake da shi ko dangantaka, aw mailihi li ahadihima, ko kuma karkatarsa zuwa ga wani. Bal yaj'alu wujhatahu al-'adl bainahuma, ya sanya mafuskantarsa ita ce yayi adalci tsakaninsu. Wa min al-qist, har yanzu daga cikin adalci, ada'u shahadati, ba da shaida, allati indaka, wadda take a wurinka, kai kadai ne a wurin lokacin da aka yi abun, kuma an kira ka ka zo ka ba da shaida. Ala ayyi wajhin, ta kowace irin fuska ta kasance, hatta alal ahbabi, hatta shaidar da za ka bayar a kan cewa wasu masoyanka da kake so, bal alal nafsi, kai a kan kanka ma, ka bayar a kan kanka cewa kai ne ba daidai ba, kai ne ba da gaskiya ba. Wali haza kala, shi yasa Allah ta'ala yake shuhada alillahi, kun zama kuna masu tsayuwa da shaida domin Allah, walau ala anfusikum, ko shaidan nan ku za ta cutar ku ne ba ku da gaskiya, awil walidaini, ko iyayenku ne, uwa da uba su ne ba da gaskiya ba, wal aqrabina, da kuma danginku na jini, in yakun ghaniyan aw faqira, in mawadaci ne in ma faqiri ne, wallahu aula bihima, to Allah shi ya ku cancanta da su, shi yafi kusa da su, shine mahalicin su, shine mai jibinta su, ba sa buƙatar angizawarka da taimakonka. Karka karkace ka ki yin adalci don kana so ka taimaka wani ko don kana so ka cutar da wani, ka bar shi ga Ubangijinsa. Ai fala tura'u al-ghaniyya li ghinahu, kar ku lura da mawadaci saboda wadatarsa, walal faqira bi za'mikum rahmatan lahu, haka nan kuma karka bada shaida dan tausayin faqiri, kace a tunda faqiri ne bari a tausaya masa, a bada shaidar ƙarya dan a fidda shi, to shi ma wannan an hana ka haramun. Haka da kungiyoyi na neman yanci, yana da kyau duk su kula da waɗannan abubuwa. Dan an ci misali kungiyar neman yancin mata, to duk inda aka kawo cewa ga wata mace an cuce ta, maimakon su bincike, sai kawai a ce a shikenan, duk inda za mu je sai mun je sai mun fito da ita, duk wanda ya zalunce su in gaskiya ne an zalunce ta, wannan gaskiya ne, ai haka. Amma in ba a yi bincike ba, kila ita ce ma ta yi zalunci, to in ita ce ba kuma cewa za ku yi ato wannan ya fita daga hannunmu ba, sai ita ma ku yi adalcin a gyara halinta don kar ta sake zaluntar wani. ƴar ku ce ku taimaka mata, ko ba haka ba ne? Adalci yana da daɗi, yana da ɗaci, yana da ɗaci in an maka, in kai ne da laifi aka ɗora maka laifi, yana da daɗi in aka kai maka kai kuma kai ne mai gaskiya, amma kuma kowa yana son sa, ko haka ne? Kowa banda mai laifi, abin shi yasa za ka yi abin mamaki, sai ka ga mai laifi wai yana roƙon alkali wa yamin adalci, ko ba ka bai san adalci ba? Adalci shi ne a ba ka laifi in ka yi laifi, adalci shi ne a fidda kai in ba ka yi laifi, ko ba ka bai? Ba tare da kallon dangantaka ba, ba tare da kallon kuɗi da aka karɓa ko wata dama da aka yi amfani da ita ba, ba tare da tsoron al'umma ba, kamar yadda muka ji a maganar al-Imam Ash-Sha'bi. Ana fahimta? Yawwa, sai ce bal ishhadu bil haqqi, ku yi shaida da gaskiya, ala man kana, ko akan wata fada, wal qiyamu bil qisti, fi tsayuwa da adalci, min a'zami al-umur, yana cikin mafi girman al'amura, wa adallu ala dinil qa'imi, kuma babu abin da ke nuna cewa kai ne addini ne irin a ganka ka tsaya da adalci, shi ne abin da ke nuna wara'ihi cewa wani ne tsantseni ne, wa maqamihi fil islam, da matsayin da wani yake da shi a musulunci, ana sanin sa gurgudan adalcinsa, kai adalci. Fa yata'ayyanu ala man nasaha nafsahu, dan haka tilas ne akan duk wanda zai wa kansa nasiha, wa arada najataha, kuma yake son ya tsira, an yi tamma lahu ghayat al-ihtimam, to ya damu da yin tsayuwa da adalci matukar damuwa, ka himmatu da wannan lamari, wa an yaj'alahu nusba aynayhi, kuma ya sanya wannan a gaban idansa, ma'ana kullun yana kallon sa, kar ya manta, an ce nusba aynayhi shine ka sanya abu dab da kai, duk inda ka bude ido to shi zaka fara gani, shine abin da Balarabe yake nufi in ya faɗi haka. Wa mahalla iradatihi, kuma ya sanya wannan neman adalcin da tabbatar da gaskiya din shine mahallin iradarka, shine mahallin nufinka, nufinka na asali shine ka tabbatar da adalci. Kuma za ka yi mamaki a tarihi gaba ɗaya, in kana karanta tarihin waɗanda Allah ya jarrabe su da wani matsayi na shugabanci, duk wanda ka ji ana yabawa, al'umma ta haɗu gaba ɗaya ana yaba masa, za ka gan shi mai adalci, ko ba haka ba? Wanda duk ba shi da adalci, daga mutuwarsa ko ƙare shugabancinsa, sai ka nemi labarinsa, sai ka rasa a cikin al'umma, ko ba haka ba? Shi ya sa ai za ka ga waɗanda ko da ba musulmi ba ne, ko turawa, waɗanda suke son suna, kawai suna son suna ko goodwill a kasuwanci, zaka ga suna yin adalci kawai saboda su samu wannan sunan ne in aka kashe ambato su za a ambata ko kasuwa ce in kana adalci kuma baka cushe baka yin abin da ba yanzu nan zaka jama'a sun taru a shagonka duk dan adam fa yana da mizani da hankali na gane wane ne daidai ko wane ne ba daidai ba inda ana bibiyar labari kuma inda adalci matsalar mu idan mutane suna tsayuwa da adalci wajen hukunci shine fa ake kaiwa zuwa ga wannan amma a zamani irin namu musamman social media da ake yada ƙarya da kuma nesanta mutane daga fahimtar haƙiƙa to anan yana buƙatar lalle sai an yi bincike ba kowa kaji ana zagin sa zai zama lalle ya tantance zagin ba saboda wani abun ƙarya aka yada a kansa wasu mutane da yawa suka dauka alhali ba su samu damar bincike kun bincike wannan abu yana da kyau a kiyaye zamanin mu akwai abubuwa marasa kyau sosai yau jama'a sun shiga cikin neman kudinsu suna ganin dole sai sun ci mutuncin wasu da zage-zage da ƙarfafi da yi wa mutum ƙarya abin da ba haka yake ba a ce haka yake abin da bai yi ba a ce ya yi duk waɗannan abubuwan in ana son zaman lafiya to sai an nisance su haka ka kiyayi shaida da za ka samu information daga social media wajen condemning ɗin mutum ko indicting kuna fahimtar wannan dan Allah ku dau wannan darasi akan komai ba iya matsalolin addini ba iya matsalolin addini yanzu mun shiga uku a cikin harkar addini dai da zage-zage da karerai da cin mutunci da maganganu ba dalili duk suna nan an cika su wasu suna nan ko ana amfani da su ba mu san su ko kuma niyyar su kenan su din su wargaza al'umma ba su da zance sai kawo abin da zai lalata tsakanin mutane da kuma yaɗa shubuha akan addinin gaskiya a ɓata masa suna a yi ta sharri iri-iri a ce ana kaza alhali ba a yi yanzu babu sharri irin abu a ce maka ba ka san manzon Allah ko ba haka ba ne a yaɗa wa al'umma cewa kai maƙiyin annabi ne kuma duk magana da kai sai a ce to gashi nan maƙiya annabi idan mutum ba bincike yake ba me zai dauka ka dauka da gaske ne ba ka san Allah kuma ƙarshen kafirta mutum ne fa a ce masa baya san Allah domin duk wanda baya san Allah to ba mutum ne bane to irin wannan abun yana nan ai ta yadawa dan cutar da wata da'awa ko a kira mutane masu ta'addanci ko masu zagin iyaye ko masu irin dai ƙarerayin da aka yi su da a tarihi ya kamata mutane su zama masu adalci da bincike kafin su ɗauki ra'ayi ana fahimtar wannan lakin kin adalcin ne wahala ne da shi yana da wahala mutane suna son a yi musu shi amma su ba sa son su yi kuma gashi ya fi komai daɗi lokacin da sayyidina Umar ya je Baitul Maqdis da musulmi musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda zamanin su ne suka ci nasara akan Byzantine Empire shine Romawa suka ji an ce Rome Byzantine Empire lokacin tunda headquarters tana taki yanzu wadda take taki yanzu garin Constantine su Istanbul ne jidda garuruwan nan akai ta yaƙi lokacin da Baitul Maqdis kuma nan Palestine lokacin da Sayyidina Umar ya je Palestine zai karbi mabudin Baitul Maqdis me ya faru sun zo suna hutawa ya samu wata bishiya da inuwa ya kwanta a gindin bishiya shugabannin Romawa suka zo ganawa da shi sai suka samu musulmi a zazzaune wannan can wannan can sai ina shugaban naku da sai ga shi can sai ku ga mace shi kadai sai to me wa yake wa zai cutar da shi amma mai masa wani abu adalcin da ya tsaya da shi ya ishe shi ba mu mai bukatar ba shi wata kariya wannan duk kafin lokaci ya zo na al'umma duk su gurɓace ko mafi yawan mutane su gurɓace sayyidina Umar ya tashi akan fa jaki jaki da kai yanzu an ce ka hau jaki za ka hau Allah kyauta. To Allah dai taimake mu. Allah taimake mu. Amma adalci dai siffa ce ba ta gushewa har kiyama ta tashi. Za ka kai kokari ka zama cikin masu yin adalci. Wajen maganarka, wajen hukunci akan mutane, wajen kuma a minti biyu kawai. To mu samu inda za mu tsaya. Ya a gaskiya dole. Inda ya ce ina ne? Ai zancen dai tsakiyarsa muke. Wa maqamihi fil Islam fa yata'ayyanu ala man nasaha nafsahu muta'a. Ko? Yawwa. Kusa alamar annabi fa yata'ayyanu ala man nasaha nafsahu. Allah ta'ala muke roƙo ya yassare mana al'amuran mu. Allah kuma ya dora mu akan tafarkin adalci qawlan wa amalan. Muna godiya da kuma barka da zuwa da mai girma sarkin kudu an ba ni takarda cewa shi da yaje ko? Yawwa. Mai girma sarkin kudu hakimin birnin kudu ya zo mana ziyara ta girmamawa da duba jama'arsa. Muna godiya da wannan ziyara da ya kawo kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri. Allah ta'ala kuma ya taimake shi a kan shugabancin da kuma amanar da Allah ya bashi a wannan gari. Allah ya taimake shi a kai. Muna roƙon kada Allah ya bar shi da dabararsa da tunaninsa da iya iliminsa. Allah ya bashi mashawarta na ƙwarai. Allah kuma ya taimake shi a kan yin abin da shi ne daidai ga wannan al'umma da yake shugabanci. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.